Adam.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi ina muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan yammaci mai albarka a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 24 ga watan 10 shekara ta 1427 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wannan masallaci namu masallacin Uthman bin Affan a kofar gadan kaya a cikin fadala a Kano Malam Abdullahi Salihu Malam Abdullah Salih Uthman wanda kuka fi sani da Malam Abdullahi Pakistan ya riga ya gabatar da abin da ko a kansa muka tashi to ya isar da sakon da ya kamata a ce mun isar abinda zan fada kila karin bayani ne ba wani sabo ba kan abinda shi ya riga ya fada mu gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya wani abu ne mai dogon tarihi wani abu ne wanda ba jiya ko shekaran jiya aka fara shi ba an fara shi tun lokaci mai tsawo a baya ubangiji ta'ala ya bayyana haka a cikin littafinsa a jumlace ya kuma ambace shi fillafilla a jumlace a inda ubangiji ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun wato kowane annabi ubangiji ta'ala ya sanya masa ƴan adawa magabta shi annabin na kokarin tabbatar da bauta ga Allah shi kadai kar a sirka da wani su kuma ƴan adawar annabawa suna kokarin a sanya ma Allah kishiya ko cikin mala'iku ko cikin mutane ko cikin aljanu kuma su ƴan adawar annabawa sukan yi musayar ra'ayi sukan yi musayar dabara don kokarin yadda za a bice hasken da annabawa suka zo da shi su kuma annabawa suna kafa hujja da wahayin da Allah ya saukar a kansu ta yadda suke kare dukkan dabarar mai dabara da makircin mai makirci da izinin Ubangiji Malam ya bamu misalin yadda waɗansu daga cikin kafirai na baya suka yi adawa da rijuk wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin dukkan wadancan ƴan adawa da annabawa basu ci nasara ba mutanen annabi salihu basu ci nasara a kansa ba shi ya ci nasara a kansu mutanen annabi hudu wato adawa basu ci nasara a kansa ba shi ne ya ci nasara a kansu kamar yadda mutanen birnin madina basu ci nasara akan annabi shu'aibu ba duk da karancin mabiyansa shi Allah ya dora a kansu Allah ya bamu labarin yadda aka ragargaza su a jumlace fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhazathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ya ce kowannen su mun rike shi da zanubinsa da laifinsa da ta'addancinsa cikin su akwai wanda muka turo musu guguwa iska mai tsanani. Daga cikinsu akwai wanda aka yi tsawa girgizar kasa ta kama su. Daga cikinsu akwai wanda aka rufta kasa suka fada ciki. Daga cikinsu akwai wanda aka dulbi yadda su a cikin ruwa. Ubangiji Ta'ala ce Allah bai zalunce su ba, su suka zalunci kawunansu da suka yi adawa da abinda Allah ya saukar da wahayi akan tabbatuwar gaskiyarsa. Wakadhalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. Dukan waɗannan ajablatan dake baku su fashin bakin su filla filla, sai ku duba cikin suratul a'raf kissoshin annabawan da suka zo a ciki, da kuma wani bangare a suratu yunus kissoshin annabawan da suka zo a ciki, da kuma suratu hud wadda ta yi bayani filla filla, da suratu shu'ara ita ma ta yi bayani filla filla, da wani bangare cikin suratul qasas, da wani bangare cikin suratul mu'min ko suratu ghafir, da dai sauran bangarori a cikin alqur'ani mai girma. Abin nufi, dukkan wanda zai fada da gaskiya to baya da nasara. Duk wanda zai adawa da gaskiya, duk yadda yake da mulki ko kuɗi ko wadata ko shi ɗan dangi ne, ba zai ci nasara ba. Domin Ubangiji Ta'ala ne yake ɗora gaskiya don kasancewarta gaskiya, ba don yawan mai masu binta ba, ba don ƙarfinsu ba. Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fa yadmughu fa idha huwa zahiq. Ubangiji Ta'ala na daukan gaskiya ya dora ta akan ƙarya ta murƙushe ta, ta shake ta, ta hanna ta sakat, a daina jin duriyar ta, ta bar wuri ta tafi. Don haka nan gurin tunatarwa muke yi ga cewa idan Ubangiji Ta'ala ya baka sarauta ta rawani, Ubangiji Ta'ala ya baka mulki na siyasa, Ubangiji Ta'ala ya baka wadatar kuɗi, ko kai ɗan dangi ne, ko kai malami ne masani kana takama da ilimi, yi kokari ka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka don taimakon gaskiya, ba don ɗaurewa ƙarya gindi ba. Domin idan ka taimaki gaskiya da mulkinka da sarautarka da kuɗinka da rawaninka da iliminka, sai Ubangiji Ta'ala ya taimake ka, ya taimaki zurriyar gidanka, ya sa albarka a rayuwarka da rayuwar da albarkar ƴaƴanka, ya sa albarka a cikinsu. Amma wallahi ka yi faɗa da gaskiya don mulkinka ko don rawaninka ko don kuɗinka, sai Ubangiji Ta'ala ya cire albarka cikin lamarinka, da kai da zurriyarka da ƴaƴanka ku tambaɗe ku lalace. Don haka ka taimaki gaskiya da abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya baka. Wancan faɗa da magabta annabawa suka rinƙa yi da gaskiya, irinsa ne muke ganinsa yake maimaituwa a nan Kano. Tun daga lokacin da da'awar sunna ta kunno kai, ta fara ƙarfi kuma take ci gaba da yaduwa, muna da tarihai wanda in za mu yi su sai gari ya waye ba mu ƙare ba. Amma zan ba da misalai na irin yadda aka yi mana. Malam Abdullahi Saleh ya ambaci masallacin Tudun Murtala. Masallacin Tudun Murtala a shekarar 1988, lokacin da Abdulkarim Dayyibu AK Dayyibu ke shugaban Izala, ni da shi muka je muka yi mitin da Alhaji Umar Mai Burodi da ya gina masallacin na tsawon awa uku kan ya bada masallacin ga kungiyar Izala. Amma aka razana shi, aka tsoratar da shi, bai yi ba har sai a lokacin da Malam Abdullahi ya bayyana, lokacin da ya danka din a hannun kungiyar Izala kuma aka samu bude masallacin. Kafin a bude, malam ya faɗa mana gugurme yadda aka yi. Masallacin Kandahar, masallacin Abdullahi bin Abbas na rijiyar lemo, lokacin da za a gina, duk mun bi yadda ya kamata a bi don a ci nasara. An shigar da hakimi wanda yake wannan yankin gundumar sace. Ni da kaina na je na samu wani daga cikin makusanta mai martaba sarkin Kano, na yi masa bayanin cewa ana gina masallaci kuma za a yi juma'a kuma ga wurin da Allah a je a sa mana albarka. Ya yi murna, ya nuna farin cikinsa, ya ce za a buɗe. Amma aka yi ta mana je kaka dawo, tun ana faɗa mana tsammanin gaskiya ne har sai da muka gamsu cewa ƙarya ake mana. Muka bi dukkan hanya ta laluma na a buɗe masallacin, ba a buɗe ba. mu kuma sai muka zo muka ba hanya irin ta mutum mu'min da bita lalima taki aka bude masallacin yanzu ana sallah a cikin sa wannan masallacin lokacin da muka fara kamsa salawati a cikin sa shekarar 1995 muka bude wannan makarantar ba irin kitififin da ba a yi ba akan a hayi yan daba a hayi yan wane ne a zo a rusa masallacin a zo a kona masallacin a hada kai da waye ubangiji ta'ala ya kunyata su yanzu ga masallacin ya kai yadda babu yadda suka iya da shi sai da su zura yi idan muka sake komawa tarihin baya kun sani dai a cikin shekarar 1988 ko 1987 zuwa 88 ne lokacin da muka gina makaranta a Gwammaja ƴan majalisa wanda bayan an gina ta shehunan dariƙa suka zuga mutanen su da ƴan tauri aka je sai da aka rushe ta aka hade ta da ƙasa muka zo cikin dare muka kunna fitilu da generator da menene sai da muka mayar da ginin yadda yake muka sanya kyaure dan wani lauya ya ce idan gini ya kai linta to ba maganar kuma a hana ka izinin gini sai dai kuma a yi yarjejeniya da kai a baka diya a karba muka yi amfani da wannan har sai da aka kai asuba a wajen wannan an yi a lokacin da Idris Garba ke mulkin soja a Kano aka tattara mu aka kai mu gaban shi muka tattauna aka yi duk abin da aka yi karshe dai ba a ci nasarar kwacewa ba diya aka biya mu kuna sanar da irin hare-haren da aka rika kaiwa a wurare daban-daban gidan Alhaji Yusuf Abdullahi kofar ruwan bai kun san wannan kun sani nan wajen Jakara ba irin rigimar da ba a yi ba kun sani a Gwammaja kwana-kwanan nan masallaci ne da kafsa salawati aka yi na amma ƴan ɗariƙa sun je sun zuga magoya bayan su sun rusa masallacin a yanzu haka masallacin a rushe yake bayan an buga shari'a a kotu ta ba da izinin a gina su kuma suka hana suka je an gina kuma suka rushe kuma aka je ana tattauna da su wajen jami'an tsaro suna cewa su sai dai a mayar da masallacin shago amma ba su yadda ba a ce masa masallaci har yanzu rigimar tana nan duk wannan a cikin nan Kano ake yin ta kuma galibin waɗannan maganganu da an tashi akan kai su fada ne a nan Sani mai nage tsakanin shekarar 1985-86 aka rufe mana masallaci na kamsa salawati aka hana mu sallah a ciki laifin shi ne an kai mu gaban sarkin Kano muna sallah karfe ɗaya saboda haka mun sabawa gari an kawo sabon addini da su ƴan nan garin sun ce ma wajadna aba'ana ala zalika ba mu samu iyayenmu akan wannan ba aka kulle masallaci mutane suka rika kashi a ciki sai da muka tashi muka yi yunkuri rana tsaka muka bada sanarwa muka ce muna neman duk wani ahlus sunna billahi allazi a lokacin da muke magana adadin ahlus sunnar Kano na wancan lokacin bai kai 1/10 na ahlus sunnar Kano yanzu ba muka yi kururuwa muka je wajen muka fara sharar masallacin karfe 11:30 karfe 1 an gama sharar masallaci an sota barbi an sa aka kira sallah muka yi sallah azhar muka ce an bude har yau ana sallah a cikin sa ga kuma masallacin sabuwar gandu ya shigo wanda masallaci ne waɗanda suka gina shi ƴan kwamitin sa ahlus sunna ba dan bid'a ahlus sunna aka zabi limami ahlus sunna aka kai shi babban limamin Kano ya gwada shi a qur'ani a hadisi a fiqhu yace yayi ya jinjina a sikelin sa na awo yace nauyin ya kai ya rubuta da larabci yaren musulunci ya gabatarwa mai martaba sarkin Kano takardar muna da kofi ta a hannunmu yace ya cancanta amma daga baya waɗansu masu adawa da sunna a cikin fadar Kano da wancan limami na waje makiyin addinin musulunci makiyin sunnar annabi suka tsaya tsayin daka suka ce bisu yadda ba sai dai a nada Yusuf Ali shine liman Yusuf Ali din nan kowa ya san shi a Kano ba ya da alaka da sunna ko ta kusa ko ta nesa cikakken zindiki ne mu a ma'aunin mu masallacinmu kuma a ce shi za a ba dan Allah waɗannan ababai da na ambata wanda na tabbatar ba su kai 1/10 cikin abin da aka yi mana cin kashi a Kano ba dan Allah an yi mana adalci to mu ba 'yan Najeriya bane ba hijira muka yi daga Gambia mu 'yan gudun hijiran Sierra Leone ne waɗannan ababai ya ƴan uwa musulmi suwaye suke mana wannan ababai. Farko dai gidan sarauta na Kano, dan kullun can ake kai mu kara. A fada ake mana wannan abu, ba ma cewa dukkan fadar Kano daga alifin dinta zuwa ya'un dinta ko a zuwa z dinta makiyan mu ne, akwai masoyan mu, akwai waɗanda suke goyen bayan gaskiya da adalci, akwai waɗanda suke tare da gaskiya. Mun san wannan, ba mu da shakka a gidan sarauta akwai masu wannan, amma akwai makiyan mu waɗanda suke nuna tasirin su a gudanar al'amuran da ake a fada, wanda idan har ana so al'amuran su gyaru sai an janye tasirin waɗannan mutanen, dan za su jawo wa fada, za su jawo wa sarauta rikici da addini. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, ba mai rikici da sunnar manzon Allah kuma ya kai lafiya, babu shi. Dan haka muna yin kashedi, muna fadakarwa, muna jan hankali, muna amfani har yanzu da uslubi na hankali, na dukkan mai hankali zai fahimce shi, mai adalci, mai san gaskiya zai fahimce shi. Ta yaya a lokacin ba mu kai haka yawa ba, muka dore har muka kai haka, a yanzu kuma a ce za a hana mu ci gaba? Dan haka ya kamata a yi hatara, fada ta tsaya ta kalli abu kallo na adalci, duk abin nan da ake fakara ake iyaye, domin mun riga mun sani a tsarin mulkin kasa babu inda aka rubuta cewa ko a Kano ko a Daura ko a Katsina ko a Zaria baka isa ka gina masallaci ba sai fada ta amince. Babu inda aka rubuta ka constitutionally a tsarin mulkin Najeriya, kamar yadda babu inda aka ce Oba na Benin sai ya amince za a gina coci a jiharsa, babu inda aka ce haka. Mai coci na ginawa sai dai ya mallaki takarda ta hanyar hukumomin da ake mallakar fili, ya nemi izinin gini, a duba tasawirin ginansa a amince, ya zo kuma ya gina. Amma dan saboda kokarin ladabi da biyayya muke karrama masarautunmu, mu je mu ce su zo a yi, bayan muna da wancan masaniya na cewa ba a ba su damar ba a constitution, an kwace musu ita, amma mu muna so mu dawo musu da ita, amma kuma su suna son su yi amfani da wannan damar da muka ba su, su ki mana adalci. Wanda a yau idan muka ce mun daina zuwa, ba mu kare dokar kasa ba, ba mu kare dokar jiha ba, ba mu kare dokar karamar hukuma ba ko ta gwamnatin tarayya, amma dan saboda kasancewar mulkin su imtidad ne, ya samo asali daga daula Uthmaniya, burbushin abin da daula Uthmaniya muke karramawa, muke girmamawa, muke mutuntawa. Amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan, idan ba za a yi mana adalci ba wallahi tallahi babu garanti din za mu ci da haka. Babu, ba za mu yi wa wani alkawali ba, ba za mu yi signing a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba, ba za mu ci gaba da yin biyayya kan haka ba. Na biyu, daga cikin waɗanda suke jawo wannan abu, gwamnatoci na jihohi daban-daban. Wannan gwamnati mai ci yanzu ba ita ce faro ba a Kano, an yi gwamnatoci na baya da dama, kuma kowanne mun ga irin rawar da suka taka, kuma kowanne mun ga irin salon adawa da suka dauka da mu. Kasancewar wani yayi mulki jiya ko shekaran jiya ko shekaran jiya wancan, ko na farar hula ko na kakin soja, kuma ya tuce mu ko ya shiga haƙƙin mu, ba za mu manta da shi ba, muna tade sai dai in ya tuba tsakanin shi da Allah, to mu ma sai mu yafe na bangaren mu. Amma muna tuna da adawar da kowa yayi da mu, ba wanda muka manta a ciki, dan ba mu zama gidada wanda za a yi wani abin da za mu kasa mantawa da wani cin mutunci da aka mana ba a baya, ba mu kai wannan gidadancin ba. Da hankalinmu da wayanmu ba wai haka muke tafiya da ka ba. Saboda haka gwamnatoci sukan su kuma wai abin da suke gani shi ne wai ɗan ɗariƙa suka fi yawa. Ka san koda a cikin wannan gwamnatin akwai waɗanda suke baiwa gwamnati shawara, suke faɗa mata cikin jami'an gwamnati, dan me za a ce ma sai an kula da ahlus sunna, mutanen da ba su wuce kashi ɗaya cikin huɗu ba na al'ummar Kano. To a nan inda gidadancin yake, wai ba mu kai rubu'in mutanen Kano ba, a nan inda gidadancin yake jam'iyya ake yi, ƙuri'a ake nema. Kai ɗan siyasa ba ka da sha'awar ka yi hasaran ƙuri'a ɗaya ta mutum, ballantana kuriyar adadin wannan da suke nan a halin yanzu fa mu fadan a cikin yanzu ba mu kenan ba waɗansu ma ba su samu labarin taron ba ko mu nan a ciki akwai mai mace uku akwai mai mace hudu a ƙuri'u biyar ne a gidansa akwai mai ƴaƴa baligai maza da mata wajen ƙuri'a 17 ce a gidansa idan ka hada 17 so mutum 5000 ƙuri'a nawa kenan me kake bukata ka ci nasara akan abokin adawarka ko dan adawarka ya ci nasara akan ka ƙuri'a ɗaya fa duk abin da ya karu akan ƙuri'a ɗaya nafila ce amma wajibi farillar ita ce ƙuri'a ɗaya idan shi yana da ƙuri'a 51 kai kana da ƙuri'a 50 fa ya kayar da kai idan shi yana da ƙuri'a 49 kai kana da ƙuri'a 50 ka kayar da shi fa ɗaya kake ne ba ashe mai wayo cikin ƴan siyasa shine wanda baya son yayi asaran ƙuri'a ɗaya ma baya son yayi hasarata ballantana yayi hasaran miliyoyin ƙuri'o'i to wai abin da ake gani tunda mu minority ne kuma galibin mu baki ne to shikenan sai a danne mu idan ya so sai a baiwa masu yawa yawa to irin waɗannan wannan tunanin da yawanci gwamnatoci suke yi na kallon waye fi yawa shine abin da yake sa suke goyen bayan wancan yaki da dariƙa suke da mu daga nan sai bangare na uku shehunan dariƙa su kuma shehunan dariƙa abin da suke karewa kashin miyarsu gidajensu kuɗaɗen shiga da suke tatsa daga hannun mabiyansu akwai shehun tijjaniya ko shehun kadiriyar da kila idan an mallaki tsakanin kuɗinsa da kadararsa yana da abin da ya kai miliyan 30 ko miliyan 40 amma kuma wani muridi mai jarin da bai kai miliyan 5 ba shi ke ɗaukar nauyin abincin gidan shehun ɗarika don rashin adalci ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa ya kai shi haji ko umara a kowane wata a kowace shekara a kowane lokaci ya so to sai da awar sunna ta zo sai suke ganin 'yan kasuwan nan suna gane sunna kuma in sun gane sunna sun daina wancan hidimar ta shehu sai hidimar addini sai gina masallaci sai islamiya sai taimakon da'awa sai buga littafi sai yada sunnar annabi to su kuma ana yin haka suna jin haushi don yana rage musu kuɗaɗen shiga da suke samu to don haka sai su haɗu sai su yi rawani sai su je fada su faɗi su yi sujada su ce ai an ci mutuncin sarki an ci mutuncin wane ne su je gidan gwamnati su yi ƙarya su ce an ci mutuncin wane ne don haka su dai su ne da jama'a kuma su idan an matsa musu ko idan an ɓata da su ko an ƙyale ana zagin waliyinsu bala'i zai faru a kan ƙasa za a yi masifa su kirawo muridansu su zuga su su yi musu ƙarya abin mamaki abin mamaki su yi maka ƙarya kuma ka bi su ka sa wasu ta bayyana a gare ka ina karama ina walitaka a yau a nan cikin garin Kano yanzu ina cikin Shawwal shekara ta 1427 muna cikin watan Nobamba na shekara ta 2006 dan tarihi ya rike a yau cikin garin Kano idan ka rantse ka ce babu wani gida da ya shahara da dariƙa wanda babu ahlus sunna a ciki ba za ka yi kafara ba idan kuma ka rantse ka ce babu wani gida na sunna wanda kuma akwai dan dariƙa a cikinsa babu wannan gidan kuma ba za ka yi kafara ba duk wani gida na sunna na bid'a na sufanci na bandiri da kiɗa na tijjaniyanci babu gidan da ba mu da wakilci a ciki ko mace ko namiji ka faɗa mana shi wannan wakilan da muke ciki shi yasa kuka yi ga saboda su muke muku kara amma ba dan haka ba ku da kashinku ya bushe da tuni an kai ku makabartar tarihi amma saboda wannan matasan waɗannan masu san annabi da gaske masu ƙiyamul layl masu karatun qur'ani wallahi saboda su muke muku kara amma babu wani shehi ko na da ko na yanzu da muke jin tsoransa ba yi da komai ba yi da karama da shi da tsumma uwa ɗaya uba ɗaya don haka ya kamata su gane cewa ba fa tsoransu muke ji ba maganar tsoro a cikin wannan lamari waɗannan ɓangarori guda uku masarauta shehunan ɗariƙa gwamnatoci a kowane mataki na gwamnati su ne shehunan ɗariƙa ke amfani da su don yaƙar mu to zan saboda haka muke kiran kowa ya shiga taitayinsa
bisa ga haka duk wani yunkuri da za a yi na a kwace wannan masallaci na sabuwar gandu daga hannun ahlus sunna a baiwa ƴan dariƙa wallahi tallahi sai inda ƙarfin mu ya kare ba za mu taba yarda da wannan ba saboda me menene dalilan mu dalili na farko me yasa mu kada ake kwacewa masallaci me yasa ba a kwace na intijaniya a bamu ko a kwace na ƴan kadiriyya a bamu amma sai a ce za a kwace na baba intijaniya ko ƴan kadiriyya to wannan ya kamata ku san cewa lokacin sa ya wuce dalili na biyu wannan masallaci fa ku kuke magana akan rigimar limanci mu ko muna faɗa muku cewa masallacin mu ne ga takaddun sa a hannun malam Abdullahi Salihu Pakistan daga a gani mallakar mu ne yaya za mu gina masallaci a zo a kawo mana wani dan dariƙa a ce shi je mana limanci yaya zaka je ka auro mace ka biya sadaki an gama guda an kai ta daki sai wani yazo ya ce shi yafi ka sanin abin da ya kamata ayi a dakin dalili na uku wannan mutum da aka sa wai a ce ya zama limanci shi kadai ma in yayi sallah matukar da wannan aqidar ta zuciyarsa sallar sa bata yi ba ballanta na yawa wani limanci shi kadai ma in yayi saboda me na farko kuna ji fushi yake rubuta Allah wasika ya faɗa wannan kowa ji na biyu ya rubuta a cikin wasika ta MPIM yace su ci gaba da tsara PIM su rika ci gaba da wasan kwaikwayo domin wasan kwaikwayo ai waɗanda suka fara sunnan tashi annabawan Allah duk ɗan wasan kwaikwayo ne yace in kana son hujja ga hadisi na biyu cikin 40 hadis na malaika Jibril da yazo a sifar wani ba kauye wani mutumin kauye yazo wajen gaban manzon Allah shadidu bayadu siyar shadidu sawadi shari la yura alaihi atharu safari da waye yace kaga duk wasan kwaikwayo ne dan daga ƙarshe yace kun san wanda yazo suka ce ba mu sani ba yace fa inda hujibrilu atakum yuallimukum dinakum kan wannan yake ce duk annabawa wai ɗan wasan kwaikwayo ne wannan musulmi ne ko arne to dan me yasa sai arne limanci dai kenan dalili na uku mu fa mun manta ba in ku kun manta wannan Yusuf Alifa aka tara shi aka tara malaman Kano Ibrahim Umar ka bayyana ciki yana nan da rai shine shugaban council of ulama Malam Ibrahim Khalil yana ciki yana nan da rai da duk su wane ne video kasa yana da audio kasa na nan aka kawo ababan da suke nuna riddarsa aka ce ya janye ba malaman sunna ne suka yi masa wannan ba ko dai ƴan dariƙar da suke ganin ya wuce gona da iri ko kuma wanda ba ma dariƙa ba ma izala wanda suke tsakiya jemagu su suka tara shi suka ce abin da yayi ba daidai bane ba mu ba suka sanar da gwamnati suka sanar da fada dan Allah yanzu har fada ta manta da abinda malaman da ta aminta da su suka yi to mu muna nan a wannan matsaya da wannan malamai suka tsaya Yusuf Ali sai ya fito ya nuna tuban sa ma kafin a yadda da musuluncin sa ba ma limancin sa ba masallaci namu ne mu ne muke da ikon anyana liman mu nemi wanda ya kamata ya zo ya shiga a tafi tare da mu ya shiga in bai shiga ba ko mu shiga bar sallar mu mun tabbatar babu inda a cikin Bukhari ko Muslim aka ce in ka nada liman ba aminta da shi ba limamin ka bai yi ba babu inda aka ce dan fada bata amince da limancin ka ba sallah bata yi ba amma muna girmama fada ko muna fatan za ta waiwaya ta daina karban shawaran bata garin da suke fada munafikan da suke fada zindikan da suke fada wanda mun san su a karbi shawaran adalan da suke fada mutan kirkin da suke cikin gidan sarauta su ya kamata a karbi shawaran su amma yanzu dan Allah mu abinda ma muke so a faɗa mana menene matsayin dan cakare a fadar Kano ya sunan sarautar sa waye gada to shi kuma asuwa waye kare da gudun layya me ya kai shi fada kar ku manta saboda wannan shishigin nashi fa mu da muke kallon tashoshi na yaɗa labarai na kasashen waje mun ga shiri da gidan talabijin na Al Jazeera suka yi game da Najeriya, musamman kuma Kano da Arewa, da aka zo nan Kano sun tattauna akan fada da yanayin mulki da menene. Wanda ya je yana magana da wakilan Jazeera, shi wannan dan cakare ya ce shine wazirin Kano, kuma wannan aka yada duk duniya ta gani, wanda mun tabbatar fadan bata san wannan ba, kuma gidan wazirci basu san wannan ba, to su sani. Ya je yayi ƙarya ya ce shine wazirin Kano, mu mun gani wallahi tallahi yayi, kuma an sa a gidan talabijin da Al Jazeera. Idan kana so ka shiga internet ka zakulo file din zaka gani. Saboda haka muke kira ga mai martaba sarkin Kano, muke kira ga dukkan wanda yake da tsayawa a fadar Kano, cikin dattijan da muke girmama su, muke ganin mutuncin su, muke musu kyakkyawan zato a fadar Kano, cewa su yi izina da bargurbin da suke cikin su suke nema su jawo wa fada bakin jini da rigima. Ya yan uwa, abu na karshe tunda an nuna mun lokaci yayi, hanyoyin da za a bi domin a fita daga cikin wannan matsala. Hanya ta farko ayi mana adalci. Yadda aka kyale wanda ya imani da sallah a makabarta, ya je ya share makwantai ya gina masallaci yake sallah a makabarta, yadda filin da muke kwallo a kofar mata, anan na koyi mashin, anan na koyi keke. Tun tsakankanin shekarun 1974, 75, 73 aka je kawai aka shata, aka bayo Shehu Tijjani aka ce masallacinsa, ko muka yi shiru ba mu ce komai ba, to mu ma wajibi ne a kyale mu gina masallatanmu. Matukar za a hana mu, to su ma sai a hana su. Kai mu abin da muke bukata daga fadar Kano, wai dan me yasa in dai sarautar Kano ta mu ce ta mu duka, dan me yasa wani mutum shi kadai yake tafsiri a gidan Kano, a fadar Kano? Ba mu ce a kwace a bamu ba, a raba gida uku, goman farko Tijjaniya, goman tsakiya Kadiriyya, goman karshe sunna. Idan ya so asa a radio da talabijin kowa ya gani, a bambance tsakanin zare da abawa, tsakanin kwaya da tsakiya. Wallahi ni na tabbatar in fadar Kano ta yi wannan, ta yi adalci, kuma sarautar Kano ta tabbata sarauta ta adalci, cikakken adalci, kuma jama'a za su ji daɗi, kuma za a gane tsakanin mutum da mutum mutumi. Tsakanin mutum da mutum mutumi. Muna buƙatar adalci, a ba mu dama yadda ake ba su dama, amma zalunci ne a ba su dama mu a hana mu. Abu na biyu da zai kawo warware wannan matsala, bayan adalci da gwamnati za ta yi mana, da gidan sarauta za su yi mana, sai kuma a zo a yi zube ban ƙwarya ta fuskar dalili, su shiga rediyo mu shiga, su shiga talabijin mu shiga. Ka san da har zuwa 85, har zuwa ma ƙarshen 80s, ba wani ahlus sunna da ya isa shi gidan rediyon Kano ya yi magana. To amma alhamdulillah an yi walƙiya, kowa ya ga kowa. Yanzu sunna ta zama hantsi leka gidan kowa. To wannan damar a bayar da ita a gwamnatance, muna da haƙƙi a rediyon Kano, don me ɗan ɗarika suke shiga suna zagin mu? Mu ba sa muka yi mu shiga mu zage su ba, mu shiga mu faɗi sunnar annabi. Don me suke shiga suke tatsuniya? Mu ba ta mu za mu yi ta zo mu ji ku ba, za mu shiga mu ce alaikum bi sunnati. Muna da haƙƙi gwamnatin Kano ta bamu, a yi mana adalci, a bamu dama mu yi zube ban ƙwarya ta fuskar dalili da dalili, hujja da hujja. Sannan abu na uku, mu da su kowa ya tsarkake niyya, ya yi wa'azinsa, ya faɗakar, ya ja hankali, ya tara muridansa, ya ji tsoron Allah, ya faɗa abin da ya yi imani shi ne abin da Allah yake so, manzo Allah yake so. Kuma mu da su kowa ya addu'a cewa, ya Allah in akan gaskiya nake Allah tabbatar da ni, ya akan kuskure nake Allah nuna mun daidai, sai wannan addu'ar mu ci gaba da yi, lalle za a gane bakin zaran idan an yi haka. Maganar ƙarshe ya 'yan uwa, game da wannan masallaci na sabuwar gandu, inda fadar mai martaba sarkin Kano ta nada Malam Muhammad Nazif a matsayin limami, wannan masallaci namu nemo ahlus sunna mallaka sana hannunmu an yi shi dan juma'a kan haka aka karbi taimakon mutane kan haka dukkan kowanne member na committee yayi kuma kan abautawa Allah a tsarin da Allah ya saukar da wahayi akai wannan masallaci da iznin Allah sai mun bude kayan mu
insha Allah
za mu sanar da ku ranar da duk muka ce ku zo ku zo za mu yi shawara dan an ce wa amruhum sura za mu bi matakai na dukkan wanda suka dace da zaman lafiya da lumana da tsari mai kyau za mu girmama dukkan wanda shari'a ta ce a girmama shi amma duk wanda fa ya kaucewa shari'a shari'a bata ce a girmama shi ba kar ya tsammanin girmamawa a wajen mu za mu bi ta kansa mu ce sai mun yi sallah a wannan masallaci sai an tsayar da sunnar annabi a wannan masallaci insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba kuma meta sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba